إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren Juma'a wanda shine daren uku ga watan Juma'a da kula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 58 cikin jerin darussa daga lissafin As-Siyasatu Shar'iyya في إصلاح الراعي والرعية، والنفر الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد الصلاح ابن تيمية الحراني، الله وينجي جعفة كمسا شابوكي قواتن ديسمبر. نعم شابوكي قواتن ديسمبر. ابن تيمية يا رسول الشيكاة تقريبوكي دا أشرين دا تقوص باين كرم وزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانا لتاتي ناشنا السياسة الشرعية yana karantar da mu ne tsare-tsare na dokokin addinin musulunci game da shugabanci da irin alhakin da ke kan shugabanni na kulawa da waɗanda ke ƙarƙashin su. Za mu tashi yayin da malam yake cewa wasawabu ma alaihi jamahirul muslimina anna kulla muskirin khamrun yujladu sharibuhu walau shariba minhu qataratan wahidatan litadawi aw lighairi tadawi. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخمر أيتداوى بها فقال إنها داء وليست بدواء، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ابن تيمية يانا تيجي بدا يمنى بياني أكن وص أبو بوا وأن دا شنزاء كالليسو أمتين جيا ساكما كون سنة دا سبر جيا ta fuskar wato likita hankali da gusar da tunani da gusar da wa'ayi, wato tana sa ita ma tana intoxicating, tana sanya maye. Amma wannan abubuwan a al'adance mutane ba sa kiran su da suna giya, saboda kudai na farko tukunna laisa ma'ian, ba liquid bane ma, ba ruwa bane. Wasu su daskararrun abubuwa ne, wasu ma hayaki ne da ake shaka ko makamantansu. Sai yace shin waɗannan abubuwan za a ɗauke su a matsayin giya, da kuma abin da aka yi shi aslan ba da sunan giya ba, da sunan abin sha kamar nabiyyi, kamar tsini ko zoɓo ko daman miyar kura ko makamancin abubuwan da asali halasta ne mutum na iya sha, amma kuma wani yanayi na an samu kuskure wajen haɗa abin, ko kuma tsawon zamanin da ya ci a haɗe, ko kuma irin mazubin da aka zuba shi a ciki wanda yake da tasiri wajen ya saurin gurɓata shi ko ya mai da shi ya zama fermented, ya zama ya abin nan ya zama toxic, ya yi ƙarfi, ya zama acidic. To waɗannan dalilan sai suka sa sai a lissafa shi a matsayin giya, tunda ya kawo maganganu wanda suke ganin ai ba za a kira shi da suna giya ba da sauransu. Sai yake cewa wasawabu, abin da yake daidai ما عليه جماهير المسلمين شيني أبن ده توكتشم مسلمي سكي أكي ما لمنسو ده ثورنسو أن كل مسكر خمر دكا نم مسلمي سنجة ده شوى ده أبن ده كي سنية ماي خمر توجياني يجي لدو شاربه دو وان ده شا أبن ده كي سنية ماي ذا أمش بولالا تحد وان ده شا جيا ولو شرب منه قطرة واحدة كودا وكرباء دايا kamar cokali ɗaya ko makwarwa ɗaya ko ludayi ɗaya ko 10 mil ko makamancin haka, litadawi ya sha dan wani magani au ghairi tadawi, ko kuma ba magani ba, watakila a ce wani ciwo ya kama shi sai a ce ai maganin shi ne giya, kamar yadda ake faɗa cewa idan abu ya makale mutum a makogoro in ya sha giya abin zai iya wucewa, ko kuma kamar yadda masu sha ɗin suke cewa suna shan giya ne dan su warware damuwa da ke damunsu, in sun sha za su sun fita daga damuwar bakin cikin rayuwa ko wata asara ko rasa masoyi ko wata kaddara da ta faru da su. damuwoyi iri daban-daban na rayuwa wai sukan fita daga cikinsu idan sun sha giya. To kaga a matsayin wannan suna ganin kaman samun waraka ne daga damuwarsu. To shin dan hakan mutum ya sha ko ba dan haka ba, duka dai ba za a karɓan mishi ba, ba za a halasta mishi ba. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila anil khamri, to ma an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da giya, ayi ta dawa biha, shin za a yi magani da ita? Faqala, sai annabi alaihi salatu wassalam yake cewa innaha da'un, ita giya cuta ce, walaysat bidawa'in, ba magani ba. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim ta hanyar Tariq dan Suwaid, Allah ya kara masa yadda. Haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud mawqufan, a matsayin maganar sa Abdullahi dan Mas'ud. Hadisi ne tabbatacce da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah lam yaj'al shafa'a ummati fi ma harrama 'alaiha, lalle Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya waraka ga al'ummata a cikin abin da ya haramta ba. Wannan ita ce riwayar Abu Ya'la da Ibn Shibbana da Baihaqi da Tabarani ta hanyar hadisin Ummu Salama radiyallahu anha. Wannan hadisi ne shi ma tabbatacce, malamai sun inganta shi da gaskiya. Akwai shi kan Ibn Taymiya a cikin Majmu'ul Fatawa a cikin mujalladinta na 21. Da haka hadisai ne ingantattu. Al-Imamu Al-Allama Al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yana da wata magana mai muhimmanci da ya yi ta a daidai wannan gaba game da matsalar a cikin sharhin da ya wannan littafi, game da matsalar abinda yake abinci ko magani ko turare ko irin ababen da ake bamewa a cikin mazubai na gwangwani, canned food, wato processed abinci wanda an riga an yi shi a kamfani an riga shi a cikin wani gwangwani kamar irin kifi ko tumatir ko irin abubuwa ga suna iri daban-daban na yangayu wanda ake bame su a cikin mazubai daga masana'antu. To ana sanya musu wata iska ta musamman wanda ake preserving ɗinsu, preservatives, abinda zai hana su lalacewa, wani zai iya wata shida ko shekara guda lafiya lau. Kuma kifi ne a ciki dafaffe ko tumatir ne na miya ko cinyar kaza ce ko naman abin nan saniya beef da makamantansu kamar yadda kowa ya sani. Za ku kuma akwai magunguna wanda suke ɗauke da wani abu makamancin wannan. Akwai kuma abin nan wato turare wanda za ka ga dukansu an sa cewa a cikinsu akwai alcohol. To wannan alcohol madda ce kimiyya'iya, akwai wadda kwata-kwata ba giya ba ce. Kai da ka sunan shi ɗin alcohol sunan shi kenan a chemistry, wata madda ce da ake sakawa don haɗa wani abu. Kamar shi na jikin turare, ana sanya ma turare shi ne don ya bi iska, saboda idan an fensa turaren sai a neme shi a rasa, amma za a ji ƙanshin shi, ba za a ga stain ɗin shi a rigarka ba. Shi ne amfanin shi wanda ake sanya wa turare. To muƙaddara ko da giya ce wannan giya aka zuba wannan turaren, shin ya halasta a sanya turaren ko bai halasta ba? To da dama wannan tambayoyi suna tasowa. To wannan zai koma zuwa ga to shin giya najasa ce ko ba najasa ba a asalinta, ko ko shan ta ne kare haramu? To wannan matsala ce za mu ji ta nan gaba. Amma a taƙaice magana mafi inganci shine giya, madda giya, ruwan giya haka in ka daga shi to wannan ba haramun ba ne. Ma'ana amin afwan astaghfirullah, ba wai ba haramun ba, ba najasa ba ne. Ko mun gane in ya taɓa kayanka, kayanka ba su zama najasa ba. Idan aka ɗebo wani abu aka zuba a cikin kwalbar giya ko robar giya, ko da ba a wanke aka ɗauraye ba, wannan abu da aka zuba a ciki wannan ruwan in ya taɓa ka har yanzu ruwan sunan shi. Duka mu nana zai mun taɓa shan kunun zaki a kwalbar giya ko? Ba wanda ya taɓa tunanin haramun ne. To, baya ga haka za mu zo mu dalilai a kan waɗannan. To, sannan kuma wanda suke cikin abinci da wanda suke cikin waɗannan abubuwan sha ɗin, da wanda suke cikin abincin gwangwani ko abincin da aka ɓame a cikin wani mazubi kamar leda ko makamancin shi da aka yi filin, sai Uthaymeen ya ce to abin da za a duba shi ne, shin wannan abincin idan ka ci shi, ka ci shi da yawa za ka bugu? Ba za ka taɓa buguwa ba ka ci shi. To kaga ya saba da ma akara qaliluhu fa kathiruhu fa qaliluhu haram. Kun gane ka'ida kenan. Da aka ce in ka sha makwarwa ɗaya abinda sai in ka sha tulu ne halal zaka bugu, to in ka sha makwarwa daya ba zaka bugu ba, duk da haka wannan makwarwa dayan kurba daya haka har yanzu haramun shi. To amma yanzu abincin gwangwani wanda aka saka mashi wata madda dan ta hana shi rubewa, sai zama wannan madda an ce sunanta alcohol, sai utamin yake cewa to idan ya zama na in ka ci wannan abincin da yawa za ka iya buguwa kamar yadda mai shan giya zai bugu, to ko da tsoka ɗaya bai halasta ba, amma idan babu wannan matsalar to ya halasta. To kuma wannan shi ne abin da ke faruwa da duk abincin nan da cikin gwangwani, in za ka cinye katan ɗin geshi babu abin da ya sake ka, sai dai cikin kai ya rarrake kai ta zawo, amma ba za a ce ka yi marita ba. Kuma gane da za ka kenan waɗannan wanda ake sakawa a ciki ba ita ce giya da aka haramta ba, mu gane wannan jama'a. Wani lokaci musa zan ciyar ta mu zafin kai ko ta kaɗan tsanne wallahu alam, za ka ga akwai masu ba da fatawa kan cewa zai halarta turare irin kaza ba, zai halarta abin da aka saka ma alcohol bai halarta ba. Kwanan nan da wannan matsala ta shigo duniya ta COVID-19 aka zo aka yi ilhaki a cikin wannan fatawar abin da ake kai kawo a hannun nan mai sunansu sanitizer da ake sakawa a ce a yi kuma akwai giya in ka shafa haramun ne. Duk wannan jama'a wallahi zafin kai ne kawai irin namuna musali zafin kai ne. Na fata mun gane, ya kamata za ka ba da fatawa ka bincika. Ni yanzu wannan bayanin da ke kusa ni ba dan science ba ne, kowa ya sani ko, amma sai na tambayi mutane wanda aikin su ne ke na harkar kimiyya, wai me yake kaza, yaya yake, bayan abin da na karanta maganar wannan bijimin malami Al-Uthaymeen sai na ga maganganun da suke faɗa su masana kimiyya ya dace da wannan. Don haka babu iskali, ka'idar shi ne in yana bugarwa to haramun ne, in baya bugarwa koda an sa mai suna irin na giya ba haram bane. Kamar yadda wancan koda an sa mai wani suna daban, dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo ana kiranta da sunan da ba nata ba. Ina fata mun gane wannan. Sai malam ya ci gaba da cewa wal habdu wajibun idza qamat al bayyina aw itarafa al sharib. Kafin nan ga maganar da shi Uthaymeen yake faɗa, na so in karanta mana ita afwan, da ya ce wa amma ma khuliqa bihi al-khamr walakinahu lam yu'athir fihi la ta'aman wala ra'iha wala ta'thiran fa inna dhalika laysa bi khamr. Bayan da yake mutum magana sai yake cewa da abin da aka cakuɗa shi da giya, amma sai zama wannan abun bai da tasirin giya, ba a jin ɗanɗanon zaƙin giya a cikin shi, ba a jin ƙanshi ko warin giya a cikin shi, sannan kuma baya bugarwa to ba giya bane. Nan kuma yana magana akan idan misali a ce gwangwani ko kwalbar giya ta fada cikin tulun ruwa ko duron ɗin ruwa, ko misali wani ya zo ya wurga kwalbar giya a cikin rijiya, to sai a koma wancan ka'idar idza balaga alma'u qullatayn falam yahmil alkhabar. Ko mun gani idan wani ya zo yana cikin marisa shigo masallacin anguwa ya tare da duron ɗin ruwa, sai tattala muku rabin kwalbar giya na a cikin rashin hankali, in kun ga ma kuna yi kuma mare shi saboda ya muku rashin mutunci, ko kuma ku tsaye da shi ku mai wa'azi abin da kuka ya dace ku mishi, amma dai ku je ku jawo kanku jangon. To amma ruwan yanzu ruwan ya lalace kenan ba yi da amfani, zai zama ya lalace ne idan ɗanɗanon shi ya canza ko kalar shi ta tashi daga kalar ruwa mutlaki, ko kuma an ga wani ya sha ya fara lumshe ido, ko mun gane wani ya gwada sha sai aga yana nema ya fada kan titin mota, to shikenan sai ku tsalle da wannan ruwa. Amma ma dama yana na a matsayin sunan shi na ruwa, to sai da ke wata kaida ta idza balaga alma'u qullatayn lam yahmil alkhabar, haka Uthaymeen ya fada cikin wannan taliki nashi na ash-shari'a. Malam yake cewa wal haddu wajibun, wajibi ne a tsaida haddi idza qamat albayyina, idan hujja ta tsayi wato shaidu wanda suka tabbatar sun ga wani yana shan giya suka tabbatar da labarin, aw itarafa sharib ko kuma wanda ya sha giyar ya zo ya kawo kanshi ya ce ya sha giya, fa in wujidat minhu ra'ihatul khamri, idan ko kawai ji aka yana warin giya aw ru'iya ko aka ganshi wa huwa yataqayyuha alhalin yana aman giya wa nahu dhalika, kuma kamancin wannan faqad qila, to wasu sun ce la yuqamu alayhi alhadd, ba za a mai haddi ba, la ihtimali annahu shariba ma laysa bi khamr, saboda tana iya yiwuwa ba giya ya sha ba wani abu ne ya sha mai irin warinta, aw shariba ha jahilan ko kuma ya sha bai san giya ba ce jahil biha, aw mukrahan ko kuma an tirsa ta mishi ne aka dura mishi, wanahu zalika suke ta kawo ire-iren waɗannan maganganu na hikimalat wakila wasu suka ce bal yujladu za a yi mishi bulala idza arafa anna zalika muskil in ya zama yana sanar cewa wannan abin yana iya bugarwa wa hadzal ma'thur anil khulafa'ir rashidina wa ghairihim min as-sahaba wannan shine abin da aka samu daga halifofi guda hudu Abu Bakr da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhum da wasu su cikin sahabbai Allah ya kara musu yadda ka Usman wa Ali wa ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa alayhi tadullu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallama sunnar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama zuwa ga haka ta isharar cewa in aka kawo mutum yana warin giya sai ya dauka kawai ya sha giya ne kar ai ta kawo wani ihtimali to hala kaza in ba akwai dalili da zai ta dauki wannan fuskar ba wannan ladhi yuslihu alayhi an-nas wannan ya ba wata nuska wannan ladhi istalaha alayhi an-nas shine abinda mutane malamai suka kafa ka'ida akai wa huwa madhhabu malik wa ahmad fi ghalib nafsihima wa ghayrihima kuma shine madhhab Imam Malik da Ahmad ibn Hanbal amma fi yawan fatawoyin su cewa wanda da aka samu yana warin giya ko a ganshi yana aman giya ko a ganshi yana marita to za a mai hukuncin cewa ya sha giya ne wal hashishatu al masnu'a min waraqil qinnabi haramun wiwi an san wiwi ko ita ce al hashisha ko kuma duk wani mukaddar duk wani abu wanda yake bugarwa al masnu'a min waraqil qinnab wanda ake yin ta daga wato ganyen indian hemp shine dai wato ita tabar wiwi din ai mun sani cewa wiwi da ake sha ko irin ta wanda ake tabar nadawa ganyen bishiya ne ko kace ganyen shuka ne wanda ake cewa da turanci indian hemp to ita ce larabawa suke ce ma al-qinnab ina fata mun gane da ka shan wiwi ko makamancin wiwi da gaskiyawan da ke bugarwa sawa'un taba ce ana busawa ne ta hanyar hayaki ko jiƙaƙƙe ne ana sha kamar yadda ƴan zamani ke shan shisha taba shisha ko kuma shaƙa ake ta hanci kamar irin wannan ungurnu ko makamancin shi ko jiƙo irin na ƴan zamani ƴan taurin zamani suna jiƙa abubuwa iri daban-daban wani a hankici wani su sa a kwalbar lakatera wani su haɗa da kaza da kaza ko kuma irin wanda suka shahara yanzu na magunguna ne na asibiti amma an gano cewa an sha su da yawa ana iya abubu ko jiko na gargajiya duk waɗannan abubuwan hukuncin hukuncin giya ne idan Allah ya so mun zo ƙarshen wannan gabar za mu ɗan ƙara bayani akan wannan matsala ta al-mukhaddarat wato drug abuse shan abubuwan maye wanda ya zama ruwan dare ga duniya yanzu a cikin al'umma musamman matasa mazansu da matansu mutane suna lalata rayuwarsu wasu sai an kai su inda ake cewa marakizul istirahat wato rehabilitation center mutum ya lalata rayuwarsa wani zai iya awa biyu ko awa uku ko ya mace kaga tana yawo da waɗannan kwalabe a cikin jakarta abin bakin ciki kuma a nan ƙasashenmu na musulmi ake ce da su wanda ya sa abubuwan suka zama sun yi tsada bala'i ya yi bala'i nan za ka gane ma'anar faɗin Allah innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata fil khamri wal maisari wa yasuddakum an dhikrillahi wa al-salam zaka ga yadda waɗannan mutane suke lalata rayuwarsu su manta da ibada su manta da ambaton Allah su shiga gaba da rigima da junansu su shiga neman kuɗaɗe ta kowace hanya ta hanyar tata da sata da fasikanci da makamantansu don dai su samu abin da za su dinga kon kwadan waɗannan abubuwan maye don su ta wato shiga cikin yanayi na maye wai su manta da musu waɗannan bala'o'i ne Allah ubangiji ya tsare mu da iyalanmu da ƴan uwanmu da sauran al'umma kuma waɗanda suke shiga cikin fitina Allah ubangiji ya yi musu babu shakka ba ƙaramin ibtila'i bane to duk waɗannan malam yace haramun ne su ma yujradu sahibuha ta dan wiwi ta dan totilin da mai shan shisha da duk wani mai shan abuwa da ke bugarwa shi ma an kama shi abin da ya kamata shine shi ma a mai duka bulala 40 ko 80 kamar yadda da sharibul khamr kamar da ake ma mai shan giya duka wani ya akhbatu min al-khamr wiwi ta fi giya ma matsala min jihati annaha tufsidul aqla saboda ita giya ta kan bata kawai tunani ne temporary idan mutum ya watsake zai dawo da hankalinsa ita kuma wiwi da sauransu takan gutsar da hankali ta yadda mutum hankalin shi ba zai sake dawowa daidai ba. Kullum mutum na sha yana ƙara zama mara hankali har yanzu ya zama ya haukace ga baki daya. Nakan dukkanin mu mun taba ganin wanda yi ta hauka da shi, suna nan a gari suna yawo sun zama mahaukata tubura, suna dauke dauken bola gashin su ya ci kurkuɗe, suna yawo tsirara cikin datti suna kwana akan bola da shi. Akwai su a ko'ina in ka je wato centers waɗanda ake ajiye su irin na NDLEA ko ire-iren su, zaka tarar da su abun ban mamaki, zaka tarar da su a haka babu kyan gani, zaka tausaya musu mazan su da mata. Zaka ita wiwi ta fi giya ma bala'i da ita da dangoginta da jinsinta, zaka wajibi ne musulmi ya guje ta. Shi ta yake wai akhmasu min al-khamri min jati anna tufsidu al-aqla wal mizaj, al-aqal hankali sansi wal mizaj da kuma mood ko temper din mutum, zata mai da mutum ya zama mai saurin fushi, nan da nan yanzu yayi fushi kuma yayi fushi zai aika aika. Galibin waɗannan matasa wanda suke aika aikar taron mutane fyaɗe kwace wani hayya kai ga kisa, zaka ga suna yin ƙashin tasirin waɗannan ƙwayoyin. Ba su da hankali yanzu irin na ɗan adam common sense da ake cewa, ba su iya tunani mai kyau, ba su iya tunanin abin da ya dace da abin da bai dace ba, ba su iya lissafin abin da ake cewa wato consequences, me zai biyo baya in na daba wa na wuka na kashe shi, ba su wannan tunanin. So kuma sai ka ga irin haka na haifar da abubuwa iri daban-daban na rashin kirki, na rashin tarbiya, na lalata Allah ubangiji ya tsare mu. Malam yace hatta ya fi da rajuli takhannusun wa diyafa, har aga mutun ya wayi gari ya zama yana da takhannus, yana da dan daudanci, wa diyafa yana da rashin kishi, baya kishin kanshi, baya kishin addinin sa, baya kishin al'umma sa, baya da kishi akan komai. Wa zalika min al-mafasid, wannan babu shakka barna ce a cikin al'umma. Wa ghairu zalika min al-mafasid, da wasu wadannan daga cikin barna ce. Wal khamru أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة. إذا كما جيا توتفكر تاثوي وي بلائي سو ده جيا كما تكن جاو رجيما ده كشكشي كما ده فتا فتا شي. إنك جاكي ده جيا لكن باء كل باء ويني ولا فيا نعم كما شاوا أبن ده بيو بايشن ده فتا قلا ده أفار بغا وجونا أنا سوكا وجونا أي دي إلي سوكا لكن جيا إذا سنا جاو رجيما da tashin hankali da fada, ita ko tana jawo rashin sanin ciwon kai da rashin sanin kishin kai. Wakilahuma tasuddu an zikrillahi wa an salla, dukkanin suna hana ambaton Allah, suna hana sallah. Dan amma fi kusanci dai shine mutumin da ya sha giya, sallah za ta biyo bayan ya shiga maye, inda bai wanda ke ba da wannan sallah. Sannan kuma daga san da ya sha giyan nan har zuwa ya wanda ke ba zai iya salati ko istighfari ko ambaton Allah ko karatu alqurani, babu wani abin arziki da zai iya, duk abin da zai ba abin arziki bane. Kaga ta kawar da shi daga ambaton Allah, ta kawar da shi daga ainihin wato sallah. Malam yace wa qad tawaqqafa ba'dul fuqaha almutaakhirin fi haddiha, wasu malaman fiqh da suka zo daga baya sun tsanyi ja kafa game da haddin waɗannan abubuwan waɗanda suke bugarwa amma su ba giya bace ta asalin giya, suwiwi da shisha da makamantansu da totilin da wane ne. Wannan yaran da muka cewa tun zamanin Ibn Taymiyyah ana shan waɗannan abubuwan kenan ba, shine abin da ya kamata ka gane. Shi fiye da shekara 600 da suka wuce an san waɗannan abubuwan kuma ana shan su. To yace amma wasu malaman fiqh da suka zo daga baya-baya su suna ganin bai kamata a ce haddin wiwi ɗaya da giya ba, bai kamata a ce haddin totilin da shisha ɗaya da giya ba. Kiyasin su shine ai mun ji a baya sata da sata da sane da kwace da fusge dukansu dai hanya ce ta cin dukiyar mutane ba da gaskiya ba, kuma duk wanda aka gani a aladance sunan shi barawo. In aka ga wani dan fusge yanzu ba za a ce dan fusge ba, sai an ce barawo. Haka ne ko? To amma shari'a ta bambanta hukuncinsu. Barawo shi ga hukuncinsa, waɗanda kuma ba barayi ba ga hukuncinsu. Menene ke faruwa? Eh? Okay. Wani dinga kula da Allah wani abu ya faru. To sai suka ce wannan ne zuwa ga asalin giya a bata da hukuncinta, wanda kuma ba asalin giya bane, to a dauke su a matsayin mulhaqat, sai a yi musu hukunci na ta'ariri kamar yadda za a yi ma dan kwace da dan fige da dan sare da makamantansu. Yace wara anna akila hayu azzam bima dun alhadd, kaji magana. Suka ce wanda wannan malam fiqi yake cewa wanda ya sha irin wannan abu za a yi mishi ta'ziri amma ba haddi ba. Yace haythu zannaha tughayyiru al-aqla min ghayri tarabin, saboda ai su malaman suka ce tana canza hankali an yarda amma ba ta saka barab, ba ta saka marika, bi manzilatil binji, sai take da anesthesia, allurar kashe hankali da ake yi ma mutumin da za a yi mishi tiyata, za a shiga da shi a mai surgery a asibiti, ana yin allura da za a soka mutum ta je kan abin nan lakarta ko kwakwalwarsa, sai ta kashi cikin wani bacci mai tsawo wanda ba zai ji zafin duk abin da ake mishi. Shi ake cewa anesthesia ko to shine albinj. Kaga aka yi mutum anesthesia ko kuma shi da kanshi sai aka mishi, ba zai shiga cikin maye ba, amma a wa'ayin shi consciousness shi zai gushe, kusan zai zama kamar matacce, ba ma kamar wanda ya bacci ba, domin wanda ya bacci in ka tsungure shi zai ji, in ka yanka shi zai ji, amma shi wancan ba zai ji zafin yankan da za a yi mishi da wuka ba, kuma ba zai ga abin da likita yake ba, sai dai ya farka sannan zai ji wannan zafin daga baya. Da suka ce to ɗaya take da wannan, walam yajid lil ulama al mutaqaddimina siya kalaman, yace kuma saboda ba a samu magana ga malamai magabata ba game da wannan. Walaita kazalika, ibn tabi'a yace wannan magana ba daidai bace, bal akiluha, masu cin waɗannan abubuwan, yantashuna anha wa yashtahunaha ka sharabil khamri wa akthar, suna ci ne suna biye mata, suna kwaɗayinta ne suna shanta, kamar yadda mai shan giya yake kwaɗayinta yake shanta da nufin ya bugu kuma fiye da haka. Wa akiluha, mai cin irin wannan abin, tasudduhu an zikrillahi ta'ala wa anissalati idha akthara minha, za ta gusar da shi daga ambatan Allah, za ta gusar da shi daga sallah in ya sha in ya ci da yawa, ma'amma fiha min almafasidi al-ukhra, tare da abin da ke cikinta na sauran munanan abubuwa, min ad-diyasa, kamar mutum ya zama mara kishi din nan, wal takhallufi, wat takhallufi ya kuma zama kamar dan daudi, wa fasadil mizaji wal aqli, to kuma tana bata mishi hankali da tunaninsa, wa ghayr zalika, da wasu abubuwa makamantan waɗannan. Lakin lamma kanat jamiratan mat'umatan laysat sharaban, amma tun ta zama abinci ne wato wanda yake da karare, wanda yake solid ba liquid ba, laysat sharaban ba wai abu ne wanda yake liquid wanda ake sha ba, tanazal al-fuqaha'u fi najasatiha, sai malamu fiqi suka yi sabani game da kasancewar ta najasa, ala salasati aqwali, a bisa abubuwa guda uku, fi mazhabi ahmada wa ghairihi, a mazhabin imamu ahmad da waninsa, faqila aka ce hiya najisatun kalkhamri, kalkhamatul mashruba. Mu lura mu gani abinda yasa yake wannan magana shine abinda ake cewa najasa, wanda lazimin shi in ya taba ka sai kai tsarki, ko ya fita daga jikinka sai kai tsarki, fitsari da bayan gari da jinin haila da duk sauran da ke fita daga wato waɗannan mafita guda biyu, dubura da kubul, waɗannan abubuwan najasa ne. To idan suka bushe, akwai maganganu akan shin najasa ne ko ba najasa ba, akwai abin da wani suke cewa al-istihala, wato wani najasa ta juye ta koma ba najasa ba. Idan aka kwara fitsari akan wani dakali ko siminti ko kan kasa, gobe ko jibi ko gata, sai da wurin ya bushe ya koma zalla kasa ba a ganewa. Magana mafi inganci shine yanzu ba najasa ba ne, ya kama ba na yake cewa al-istihala. To haka kamborin kashi, ana sa an gane wannan Hausa, idan da ake yin kashi a daji ya bushe ga zama kamar kwarangwal ko dutse haka, to wannan yanzu kima najasa ne. Kaida ita ce idan ka daga ne zaka ji wari, to najasa ne, domin wannan warin shine asalin najasa da ke cikin shi, domin wannan warin alama ne akwai mawad masu cutarwa haihuwa a jiki, shi ka kwata ta zama najasa. Kaga kwata ai ba kashi bane, ta yi ruwan wanke-wanke ne da ruwan a wanki da ruwan wanka suka haɗu suka takure, amma sun gauraye sun haifar da wasu microorganism masu cutarwa, shi zaka ce wannan warin da kake ji kwata na yi shi ta zama najasa. Amma idan aka kwarfa kwata, aka irin yadda ake gyaran kwata, aka saka ta a kan titi ko a gefen titi, za a gaba lokaci ta bushe ta zama kasa ko babu wari din ba na kasa bane wannan sunan ta kasa kamar ko ta kasa kaga kashi kashi gaidi na dan adam in har in ka daga kasa a hancin ka ba za ka jiwari ba ko to ya zama dutse shi ake tumalin sai Allah amma daga yana da tsaya bai zama kan musamman yanayin abincin da muke ci masu shege a kabari da ɗin da zaka ji mutum in ya shiga bayan ya fita ma in ka shiga cikin kajuwar ko ya yi flushin ko ko mun gane almuhimmi dai al-istihala tana faruwa ga abin da ya bushe da haka sai suka ce to waɗanda suke ganin ma giya najasa ce to amma shi wannan tunda yana bugarwa ɗin an yi ilhaƙin shi da najasa da amin da giya to amma busasshe ne ta wajen bushewa sai suka ilhaƙe shi da waɗancan abubuwa da suke iya zama sun yi tsarki sakamakon bushewarsu ko mun gane wannan da kyau jama'a wannan magana ce mai faɗi ba ita ce asalin muhallinmu ba sai an ji magana akan fiqhu dan nan muka kawo kan hadisin da ke magana akai sai mun tsaya mu yi magana sosai amma almuhimmi anan shine giya shin najasa ce ita ko ba najasa ba kaga ya faɗa yace kal khamratil mashruba kamar giya da ake sha malamai sun yi magana akan giya maganganu masu yawa saboda Allah ya kira ta da suna na wato Allah ya kyare ta ya ce kuma wato haramun ce innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amal shaitan kaga rijsun da aka faɗa kamar yadda aka faɗa da Allah ya lissafa kul innama harrama rabbul ajri ma uhi ilayhi kullu ajri fi ma uhi ilayhi muharraman a tsayi mai tsawon illa an yakuna maitatan aw zaman matuhan aw fikan wa ila ghairi laibi aw lam khinzirin go fa innahu rijsun to kaga game da lahm khinzir bisa sabanin magana shin duk awon da aka lissafa ne fa innahu rijsun ko ko lam khinzirin kadai magana bi inganci shi kadai yake magana domin inda duka sai a ce fa innaha rijsun ko mun gane amma da aka ce fa innahu shi wannan da aka ambata yanzu shi kazanta ne idan ke wasu malamai sun kafe sun ce duka ne tun daga kan wallahi bi sunahu ilayhi muharramun ala ta'imin yatau illa an yakuna maita suka ce mushe na dafa ne mushen abinda ake ci idan ya mutu na dafa ne suna da hujjoji da yawa akan wannan audunan masuhan haka jini ma kuma gundu yawa akan shi duk ba su ne muhallimu ba amma kun ga giya ita ma an ce rijisun min amal shaitan shi ma wannan an ce rijisun kuma babu sabani akan cewa naman alade kazanta ne na gasa ne domin yana da cututtuka da yawa a jikin shi to shin giya tana da wannan irin rijistakan ne ita ba wasu ka ce a saboda an ce rijisun min amal shaitan wato muninta ta fuskar aikin da ake da tunani na sha ba ta fuskar ɗabi'ar ta ba ina fata mun gane to kuma wannan magana ta fi karfin hujja domin alal misali lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta giya Allah ya mishi wahi aka haramta giya haramtawa ta karshe an zuba da ita ne gaba ɗaya akan titunan garin Madina to da najasa ce lazumin haka daga sanda aka zubar zuwa ya bushe ya zama ya yi istihala to da Madina ba ta tsarki kira da wannan lokacin kuma annabi bai hukunta haka ba na ɗaya kenan na biyu akwai hadisi a cikin sahih muslim har ila yau wanda wani mutum ya zo bai san haramta giya ba daga ƙauye ya zo da cikakken tulu kirba ko abin da ake ce ma rawiya wato giya ce ya haɗo ta mai kyau ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam tsaraba daga ƙauye da ya kawo manzo Allah ya ce mishi me wannan yace ya manzo Allah giya ce mai kyau wannan yace a ai Allah ya haramta giya sai wani ya ce mishi ka je ka sayar ƙauye ka samu kuɗi sai annabi ya ce mishi a'a me yake ce ma yake ga abin da yake mun sai Allah ya ce mishi innal ladhi harrama shurbaha harrama bai'aha Allah da ya haramta shan ta to kuma ya hana saida ta sai mutum ce to shikenan nan take sai je sai tittira da ita a gefe sai tittira da ita a gefe sai ya daure wannan abin zubi kawai ya zuba ruwa a ciki to kaga ya tittira da ita a gefe kuma ya cigaba da amfani da wannan mazubin ba tare da ya ce sai ya mishi wani wanki na musamman ya fita da shi kuma annabi bai hana ba wannan yana cewa giya asalin ita maddab ba na zufa bace kamar sai al-Usaimi yake cewa amma fa wara'u taka tsantsan da wuce wato mataki na rashin kulawa da mutuncin kai kaka san baka da kulawa da mutuncin kanka yana nufin ka kiyaye giya ka taba jikinka tunda an hana ma ka zauna ka ta abinci inda ake shanta zaka in ta taba rigarka kai ba za ka rutsu ba sai ka wanke amma da zaka bari haka nan har kai sallah to babu komai shine abin da ake cewa saboda in ka kalli maddar da ake yin ta asali dawa ce da gero da dabino da inabi sannan ta juye ta zama giya bayan an yi mata wannan dabar da ake mata ko an bata ta kwana daka asalin ta ba na tafa bace karkashin haka abubuwan da aka yi ilhaki da ita su ba na tafa bane mata suna yawan mana tambaya cewa ana saka wiwi a gashi ko danye baki ne ko danye laushi ko waye ya halatta ko bai halatta ba karkashin haka me yake nan ya halatta domin asali wiwi ganye ne daga cikin abubuwan da Allah ya halitta wanda za a yi amfani da su in an gano wani magani a jikinta a jikin shi kamar maganin gashi din ko wani abu babu lafiya amfani da shi domin yanzu shi bai zama giya ba sai in za a sha ko sanda aka ce an hana shan giya ba a magani da ita wasu malaman suna ganin maganin da za a sha ne kawai aka hana amma in za a samu wani magani da za a yi ta ba ta hanyar sha ba to za a iya yi wasu malamai suna ganin haka alal misali idan mutum ya suma in aka shafa mishi giya a bakin hancin shi ya shaka zai iya farkawa wannan warin ta zai iya nan da nan ya take tuka ya tame da injin kwakwalwar shi zaga yanzu ba sha yi ba wasu malamai daga cikin mutaakhirin suna ganin za a iya yi haka ta yi misali a ce gwalando ne za a wanke shi a ce ya zama kamar aidin za a wanke da giya za a iya yi dan abin da aka hana shi ne sha da sunan jin daɗi ko da sunan warkewa amma fa duka wara'u na nufin ka guje ta kawai ta kowace hanya ina fata mun gane wannan shi ya fi wannan duka tafsirai ne kasan malamai da zaƙulu-zaƙulu jama'a in ka dinga bin maganganunsu suka fara zaƙulu abubuwa sai ka ji tsoro Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa hadha huwa al-i'tibaru as-sahih wannan shine abu mafi kyau da za a kalla cewa duk wannan abubuwan suna bugarwa da aka suma haramun ne wa qila la wasu ka ce ba za a kalle su haka ba li jumudiha saboda dakkararru ne wa qila wasu ka ce yufarraqu baina jamidiha wa ma'iha za a bambance tsakanin da yake bushashe kaman wiwi wa ma'iha kaman wato shisha kenan wa bi kulli halin fa hiya dakhilatun fi ma harrama Allah wa rasuluhu min al-khamri والمسكر لفظا ومعنى كما dai yayi ne malam yace wadannan abuwa suna shiga cikin giyar da Allah ya haramta sha ya haramta amfani da ita da sunan magani lafazin su da ma'anar su duka na giya ne wa qala abu musal ash'ari wa musal ash'ari wato abdullahi ibn qais kenan babban sahabin nan cikin jaruman sahabbai mai dadin karatun nan daga cikin mutane hukama cikin sahabbai rasuwar sa shekara ta 44 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace radiyallahu anhu ya rasulullah yace ya manzon Allah afkina fi sharabaini ka ba mu bayani game da abubuwan sha guda biyu kunna nasna'uhuma bil yaman a garin mu kasar yaman mun kasance muna yin wasu abubuwan sha guda biyu al bid'i wa huwa min al asli muna yin wani juice na zuma yumbaru hatta yashtadda za a zuba mazuma ruwa a dilution dinta sai kuma a hado da wasu kayan hadi misali a ce a sa kayan kanshi irin kanin fari da masoro da wane ne sai daga sani mata suna hada abin sha wataƙila a dandaka kankana a saka ko a yi kaza a yi kaza sai a jika shi sai ya tsumu wal mizri da kuma al mizr wa huma min az-zurra wash-sha'ir shi kuma daga dawa ko gero yumbaru hatta yashtadda shi ma ana yin da kasan ana yin kunin zaki da ake da kullu ko garin gero ko na dawa to sai a bar shi ya dade har ya fermenting qala yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad uqiya jawami al-kalim wa khawatimahu kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi gundarin zance da mabamar zance in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana kankanuwa za ta bada ma'ana mai fadi ko kuma ta zama ita ce ƙarshe ga baki ɗaya a magana babu wanda zai ƙara wani abu a kai sai dai sharhi sai dai a yi ta bayanin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan cikin khasa'is dinsa da aka ce annabi ya ce kullu muskirin khamrun duk abin da ke bugarwa giya ne wanda ita ce ka'ida amma shine lafazi wanda yake jami'i duk abin da ke bugarwa in an shashi ko an ci shi giya ne muttafaqun alaihi fi sahihaini bukhari da muslim surwaito shi a cikin as-sahihain kullu muskirin haramun duk abin da ke bugarwa haramun ne wa anin nu'man ibn bashir qala daga nu'man ibn bashir ibn sa'd al-khazraji ɗaya daga cikin khutaba'u cikin ansaru mawaki kuma cikin sahabbai masu daraja an kashe shi a shekara ta 65 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin rigingimin sarauta ta Banu Umayya da suka yi kokarin kafa daula bayan kashe Ibn Zubair bayan mutuwar Yazid dan Muawiya shi ya goyi bayan Ibn Zubairi da goyi bayan su ba a kafar Shim suka kashe shi Allah ya kara mashi yarda shi da baban shi Bashir dan Sa'ad duka sahabbai ne shine yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace innal hinqata khamran inna min al-hinqati khamran lalle daga alkama ana iya aygiya wa min ash-sha'iri khamran haka daga sha'iri ana iya aygiya wa min az-zabibi khamran haka daga inabi busashe ana yin giya wa min at-tamri khamran haka daga dabino ana giya wa min al-asali khamran daga kuma haka daga ainihin wato zuma ma ana yin giya wa ana anha an kulli muskirin ni ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace na hana duk abin da ke sa mai wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da Tirmidhi da Ibn Majah hadisi ne sahihi a Sheikhul Albani a cikin as-sahiha lamba hadisi na 1593 ya tabbatar da ingancin wannan riwaya ka zan kallo da duka abubuwan asalin su halalsu wato da alkama da sha'iri da inabi da dabino da zuma duka abinci ne wanda suke san halarsa amma aka sarrafa suka koma haka to sun zama giya walakin hadha fi sahihaini an umar mawqufan alayhi yace sannan kuma wannan yazo a cikin bukhari da muslim daga umar mawqufan alayhi magana umar dan khattab annahu khataba yayi hutuba bihi da wannan hadisi ala minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace al-khamru ma khamara al-aqla giya shine duk abin da ya gusar da hankali wa ibn umara radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram daga abin da umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ke bugarwa giya ne duk abin da ke bugarwa haramun ne wa fi riwaya kullu muskirin khamrun yace kowanne abin da ke bugarwa giya ne wa kullu khamrin haramun kowace giya haramun ce rawahuma muslimun fi sahihi muslim ya fitar da waɗannan ya ta kawo mana hadisai ne wanda suke mutawatirai ne waɗannan hadisin ka hada su ma'anar ta fuskar tabbatar da haramcin giya bayan haramci sarihi daga alqur'ani da girma wa na aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata da take cewa قلت قال تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يتي كل مسكر حرام وما أكر الفرق منه فملء الكف منه حرام النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوى أبن ديكي بغروا حرام لي وما أكر الفرق منه أبن دي سي أنشاء تولو أن يكي دا مثالي يكي دا فرق شيني ونكاتن دارو وان دي يكي دا نوين كمان 120 pounds in an cika shi shi yake tema alfarq tulu ko duro abinda sai in ka sha duro zaka bugu to familul kafte minhu haramun shan makwarwa daya ka diba da hannunka daya ka sha ka haramun ne qala tirmidhi hadithun hasanun al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yace hasan ne haka abu daud haka ahmad ibn hanbal haka al-imam ad-darqutni a cikin sunan dinsa hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وروى أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال ما لم يمس السنن سرويت أحمد النسائي ابن ماجه تهيئ بند بند حديث الأمر عن شعيب عن أبيه عن جده دكما أحمد دا أبو داود دا الترمذي دا ابن ماجه تهيئ جابر بن عبد الله دكما تهيئ دا بنت عبد الله بن عمر دا عائشة دا سعد بن أبي وقاص دا صحابي دا بند بند كما يد ذاك غني أشكن البدر المنير دا لتاف نصب الراية نا الإمام ابن حجر sorry na az-zailai dukkanin surwaito waɗannan hadisai daban-daban manzo Allah ya ce ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramu duk abinda dan kadan mai yawan shi ke sa maye to dan kadan ma haramun sahahu wa sahul huffaz malamai sun inganta shi daukacin malamai yace wa an jabir har ila daga jabir dan abdullah radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an sharabin yashrabunahu bi ardihim min az-zurrati yuqal lahu al-mizra wani mutun ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani hadisin ne dai na Abu Musa al-Ash'ari game da abin da suke sha a kasu ta Yaman wanda suke ce mishi al-mizra ana yin shi daga dawa ko gero fa qala annabi yace a huwa muskirun yana a muskirun huwa yana kamaye qala na'am yace kwarai kuwa fa qala huwa wa qala kullu muskirin haramun inna 'ala allahi ahadan liman yashrabu al-muskira an yasqiyahu min tinatil khabari yace inda yana bugar wato haramun ne kuma Allah ya dauka wa kanshi alƙawarin duk wanda ya mutu yana shan abun maye to Allah zai shayar da shi mugunya ta gamban konewar ƴan gidan wuta shine min tinatil khabal qalu ya rasulullah wa ma tinatul khabal menene mugunyan alkhabal qala araqu ahlin nari yace zuffan ƴan gidan wuta aw usaratu ahlin nari ko kuma mugunya dattin ciwon konewar jikin ƴan gidan wuta Allah ka tsare mu rawu muslim fi sayyi muslim ya fada wannan malamu sai yake cewa wannan wa'idin wanda suke shiga cikin shi shine wanda ba su tuba ba amma wanda ya tuba kafin ya mutu ana sa ran Allah ya yafe mishi amma wanda har ya mutu ya mutu ne a matsayin dan giya to wannan shine ranar alkiyama da gaskiya bin za a shayar da shi bayan an saka shi a gidan wuta za a dinga kunkwada mishi mugunya ruwan ciwo ruwan gamban ƴan wuta wa ibn abbas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama kullu muhammarin khamrin khamrun wa kullu muskirin khamrun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani abu da aka yi shi yana bugawa to giya ne kuma duk abin da ke sa maye giya ne kullu muskirin haram duk abin da ke sa maye giya ne rawahu abu daud ya fitar da wannan da kuma baihaqi malam ya ci gaba da cewa wal ahadithu fil babi kathiratun wa mustafida hadisai game da haramcin giya suna da yawa kuma sun zo da yawa da yawa jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tattara magana lima utiyahu min jawami'il kalimi da abinda aka bashi na ainihin wato jawami'il kalimi ya tattara kullama ghattal aqla wa akkara duk abinda ya lullube hankali ya sanya maye to annabi ya tashi a cikin babin giya walam yufarriq baina naw'in wa naw'in annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar mace tsakanin nau'in giya kaza da nau'in giya kaza ba wala ta'sira li kaunihi ma'kulan aw mashruban ko babu wani tasiri kasancewar shi ci ake ko sha ala annal khamra kad yustabab biha duk da yake dai asalin giya shine abin da aka mai da shi liquid wato ruwa wa hadhihi al hashisha kad tuzabu fil ma'i wa tashrabu haka nan kuma ita ma wannan tabar wiwi ai ana iya ajika shi ai soaking din shi a ruwa kamar da yake yi man Lipton misali ko kuma kamar da suke yin shisha din ai abu ne za a jika in ya jiku sai a kuma tace ruwan ai amfani da shi to za a iya jikawa shi ma a sha ai extracting daga jikin ganyen ko makamanta haka wala sai ce fal khamru kaga ita ne giya yushrabu ana sha wayu ukalu kuma ana ci akwai wata irin giya da yanzu ƴan zamani suke miya ake da ita miya ce kamar da kai san miya za a ci waina ko tuwo amma giya ce za ka rasa dinga tsoma waina ko loma tuwo a ciki suna ci ba ma zaka gane ba za su ci tuwo ta miya ce a gidan shayen sun santa inda ka san kana cin waina haka ko kana cin doya da mai da yaji ko kana tsoma waina a cikin miya haka za su dinga tsomawa ko su tsoma tuwo ko su tsoma doya ko safara ko wane ne ba wanda zai gane da ciki to duk wannan sunan shi giya malam ya ci gaba da cewa wa kullu zalika haramun wal hashisha tu'kal wa tushrab ana ci ana sha akwai ƴan wimin da ta kai musu ta kawo hadda ma ta fike a cikin bakin su kawai su dinga taunawa kamar guru wa kullu zalika haramun malam ya ce duk wannan haramun ne wa inna ma lam yatakallamul mutaqaddimuna fi khususiha malaman farko ba su yi magana akan wannan ba ne da annahu inna ma hadatha aqluha min qaribin domin daga baya ne aka fara sha fi awakhiril mi'at sadisa a ƙarshen ƙarni na shida aw qariban minhu ko kusa da wannan zamanin kama annahu qad uditat ashribatun muskiratun ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da an kirkiro wasu abubuwan sha kala daban-daban masu maye a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kulluha dukkanin su dakhila uke bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wa kulluha dukkanin su dakhilatun fil fil kalimin jawami'i min alkitabi was sunna dukkanin suna shiga cikin wannan zance gaban me da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi game da giya din a cikin alqur'ani da sunna maganganun da aka yi duk sun hade shi kamar yadda a yanzu giyoyin da ake sha irin giya da ake sha yanzu ina jin wata kila akwai giya yanzu tafi kala ɗaya ga sunan kala-kala a kasuwanni da shagunan sai da su da wuraren shan su mafi yawan su ba irin giyar da ba ce wata kila giyar irin ta da yanzu kawai zaka iya cewa kamar burkutu wanda ake irin wanda arna suke din nan ko kuma irin palm wine wanda ake diba daga bishiyoyi to su ne kawai zaka iya cewa kamar da nada amma duka sauran na zamani ne a kamfani ake yi su a zuba su a mazubai na alfarma kwalabe ko gwangwanaye ko mazubai na kwali tace wanda suke masu ban sha'awa da burgewa kuma a sa musu sunaye iri daban-daban brand name iri daban-daban kaga duk waɗannan babin din su kawai shine suna bugarwa ko ba sa bugarwa idan suna bugarwa haramun ne idan ba sa bugarwa shikenan to kuma anan sai kuma zaka yi magana akan to masana'antu da ke sana'anta giya kuma su sana'anta wani abu daban wanda ba giya ba to wannan abin da ba giya ba a sha ko ba a sha ba alal misali za ka ji cewa mutane suna cewa ai malkina ko ire-irenta a kamfanin giya ake buri-buri suke yinta shi kenan shin malkina giya ce kowa ya san ba giya ba da ka yi halarta a sha ita ma dai kamar wasu yan kana ganin kai takarar ɗinka ya wuce karka sha so da kana ganin in ka sha kamar ka ce maki kamfanin giya to wannan kuma ka ɗaura kanka kana ɗaura kanka abinda ka ga dama amma dai halar ce da ma ku ji wannan malkina abin sha ne kamar zobo kamar ruwa saboda mai saboda ba ta bugarwa ko a kamfanin dujjal aka yi ta wannan bai shafo inda aka yi ta kuma gani kowa ya yi ta wannan shi ya jiyo amma dai tunda ba ta bugarwa to halar ana yin giya a kamfanin ko ba a yi Allahu ya alamu jawsawa kuma gane ni ban ma sai da ne kafin da ke mutuna ko Allah ban sani ba saboda ni sai shekara ba shi mun sha mutuna ba na ka ganta gara ka sha ruwa ka gane duk abin da zaka sha ruwa ya fi komai a cikin abin da kake sha amfani a cikin dan adam da kuma ka tsira salin alin duk wani abu da zaka sha wanda ba ruwa ba to yana da wani abu da zai ban maka na matsala ko sugar ko mahadin ko preservative din ko dukkanin su amma ruwa shine atyabu sharab saboda in ba kwadayi ka tuka ba din da kaje an baka abu an baka ruwa an baka wanda ba ruwa ba to ka zabi ruwa sai fi maka alheri wannan yafi in kuma zaka sha ka san me kake sha har ka ji kana da shegen kwadayi musamman yanzu da irin waɗannan abubuwan suka yi yawa ga sunan galibin su dai a cancerous yanda ake preparing din su yadda ake abin nan ɗinsu prostate ɗinsu ana zuba abubuwa da dama na ghairu tabi'iyya unnatural abubuwa suna kawo su cika iri daban-daban kuma abin mamaki ba waɗanda ake yi a gida ma sun fi su falala da daɗin sha'ani ka sha nono mai kuma ka ba shi tabi'i ne ko ka sha zobo ko makamancinsu amma saboda mun kusa gayu ka fi shan ka sa baltina ka sha lakatera ka sha mai wannan da ake sufafawa yake kuma a kone mai hana bacci din nan power hole za ka yi shi mai hoton doki din nan da ga suna iri daban-daban duk wannan abubuwan da ake sha bata wa kai lokaci ne da kuma bai wa sukar ɗinka wahala amma dai fil asli halal ne saboda ba sa bugarwa za ka iya sha amma fa bayan shekaru in ka daɗe kana sha ko ka yi wata shan su za su iya tambayar ka za ka iya biyan farashin wannan abin da ka sha wannan shine abin da ya kamata ka guda Allah ya sa mu dace Allah ya so a darasi na gaba mun zo za mu dan ƙara magana akan wannan mas'ala ta ainihin wato muhaddarat wato meye su ya musulunci yake hanyar mota hanya ce musulunci zai bi wajen yaƙi da su ko hana shan su dinda kaga suna daga cikin matsalolin da suke ake fama da su a ƙasashen mu za a Najeriya na akwai hukumomi na musamman wanda yake suke nan yaƙi da shaye-shaye da fataucin muyagun kwayoyi ko sai da su ko raba su irin NDLEA da irin NAFDAC da ire-iren suna da prohibition na doka da ya ba su dama su binciki masu sai da abubuwa ko su kama masu a mutaammali da ire-iren waɗannan ƙwayoyi. Sannan kuma abin takeici shine zaka ga anguwanninmu da garuruwanmu, iyayenmu da ƴan uwanmu da ƙannanmu da duk jama'ar gari suna fama da wannan matsalolin. Kuma aka samu yaro ƙwaya ɗaya ɗan shaye-shaye a unguwa, zai ta samu ku wata illa mummuna a unguwa. Ya koyawa ƴan mutane daga baya su koyi tace-tace, su koyi rashin kunya ma manya, su dinga zagin masu mutunci, wataƙila su fara tara hanya suna ƙwace ko suna fyaɗe ko suna yanka mutane. Duk wannan yana faruwa. Ko su je su yi magaginsu, su je su yi faɗa da ƴan wata unguwa, a zo a shigo a unguwar ɗaukar fansa, ku da ba ku ji ku gani ba, duk abu a tsare ku, ku san abin da ake ciki ba, su kuma su gudu. Duk wannan ba shi yake faruwa ba. Wato duk irin wannan asali abin da ya kamata shi ne a magance asalin abu, asalin tushen me yake kawo wannan matsalolin. Idan aka yi haka, wataƙila a samu salama, a samu gyara insha Allah. Za mu saurara a nan saboda ƙure lokaci, sai Allah ya kama darasi na gaba. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.